Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bayan haka ya ƴan uwa musulmai, mu sani Allah madaukakin sarki duk hukuncin da ya yanke ma bawansa da kaddarar da ya kaddara wa bawa, Allah yana da wata hikimarsa, imma bayyananniya imma boyayya. Halin da ɗan adam yake ciki a rayuwarsa, Allah yana da hanyoyi masu tarin yawa wadda yake tausaya wa wannan bawan. Sannan kuma duk halin da bawa yake ciki na daɗi da na rashin daɗi, na surru da na rashinsa, na ɗa'a da na saɓawa, Allah madaukakin sarki yana sane da dukkan irin halin da bawansa yake ciki. Sannan kuma Allah shi ne ya san abin da ya fi dacewa da bawa, ba bawan bane ya san abin da ya dace da shi, shi yana tsammani ne, amma Allah ne ya san abin da ya fi dacewa da shi. ‘Yan uwa masallata, Allah madaukakin sarki dangane da ni da kai da sauran halittu wadda suke cikin duniya da wanda suke cikin ƙasan ƙasai da wanda suke cikin sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai, daidai da ƙwayar zarra ko ganye da zai faɗo daga jikin bishiya, babu wani abu wadda yake ɓoyuwa ma Allah. Abin da yake wajibi a gare mu shi ne duk abin da Allah ya hukunta mana a cikin rayuwa da ƙaddarar da Allah ya ƙaddaro, wajibi ne a matsayinka na mumini ya zama mai yadda da hukunci da ƙaddarar Ubangiji, sannan mai miƙa wuya ga al'amarin Allah. Miƙa wuya ga al'amarin Allah, duk umarnin da aka ce ma Allah ne ya yi shi, ya ma daɗi a rai, bai ma daɗi a rai ba, haka za ka miƙa wuya zuwa gare shi. Sannan ɗa'ar da Allah ya yi umarni, abin da Allah ya hana, duk hakan nan za ka miƙa wuya. Wannan shi yake nuna cewa kai alama ce na cikakken musulmi. ‘Yan uwa masallata, Allah madaukakin sarki baya hukuntawa bawa ya ƙaddara masa wata ƙaddara a rayuwarsa, musamman wanda bawan zai ji kamar babu daɗi a ransa. In ya rungume ta hannu bibbiyu, wannan ƙaddarar za ta zama alkhairi ga wannan bawan, kamar yadda idan wani abu ya same shi na farin ciki, zai yi farin ciki ya ji daɗi a rai, saboda farar ƙaddara ce, to haka ake so kowane bawa ya rungumi baƙar ƙaddara a rayuwarsa. In ya zama mai wannan ɗabi'ar kowanne ɗayan biyu, to yana zama alkhairi a tattare da shi. Kazalika, duk abu na cutarwa da zai faru da ɗan adam, ya yi haƙuri, to ba haƙurin nan alkhairi yana biyowa baya, alkhairin nan imma na gaggawa a nan duniya, imma wanda za a jinkirtawa bawa gobe alƙiyama. To ya masallata, mu sani babu mai rabauta da alkhairin Ubangiji, ba mai rabauta da yadda da ƙaddara ya rungume ta hannu bibbiyu, sannan ko babu mai yi wa Allah madaukakin sarki godiya sai wanda yake da imani. Alamu ne na imani waɗannan ɗabi'u, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa mana cewa zai yiwu a cikin rayukanmu ya zamanto muna ƙaunatar wani abu, muna sansa, amma wannan abun ko ba zai zama alkhairi a gare mu ba. Akwai abin da ko muna ƙyamatansa, muna nisantansa, wanda zai iya zama alkhairi ne shi kuma a gare mu. Da haka abin da yake ɓoye na gaibu, Allah ne ya san shi, amma mu ba mu san shi ba. Da haka ya ‘yan uwa masallata, rububiya, yani Allah a matsayinsa na Ubangiji wadda yake tafiyar da al’amura, daga cikin alamomin da suke tabbatar mana da haka, akwai ikonsa akan halitta. Akwai ikonsa akan halitta, cikakken iko da Allah yake da shi a kawunanmu. Yadda za ka gane Allah yana da iko akan bawa, misali duk buɗe idanun ɗan adam da kutsawarsa da shigarsa da fitarsa da isarsa da tsoronsa da ake yi, ranar da ya mutu sai ya ga sai an ɗaga, sai an juya, a zuba man ruwa a fuska ya shiga hanci, amma ba zai iya facewa ba. A je sa shi a kabari, ba zai iya ƙi ba. Wadda inda za a sa ɗan adam da ransa da lafiyarsa a kabari, na yi imani da Allah duk wanda aka ce ajalinsa ya yi, za a kai shi kabari, to ba shi kaɗai zai mutu ba. dan awalan sawa awalan kokuwa sai ya samu wanda zai danke su tafi tare sai ya samu wanda zai wa illa amma cikakken iko na ubangiji akan bawa sai ya zama ba shi da katabus kafin ka je ga wannan gabar duk mai wani nufuzi da iko yayin da ya hadu da jinya ta ci shi sai ga yayi laushi a lokacin duk duniya damuwar sa ya samu mai ya samu waraka to Allah yana da cikakken iko akan bayinsa sannan tafiyar da rayuwa da Allah yake ya kawo da mana ya kawo lokacin sanyi ya zo kawo mana lokacin bazara duk wayannan canje-canje da Allah yake tafiyarwa a rayuwa ya baiwa na mulki ya sauke ya wadata wane ya kawo kasuwa ya baiwa mutum farin jini ya baiwa mutum kaza wayannan tafiyarwar na Ubangiji yana nuna ma Allah ne yake yin abinsa kuma yake da cikakken iko kamar yanda Allah yake canja halin da mutane suke ciki ana cikin tsanani sai Allah ya fitar da su ya dawo da su cikin sauki ko ana cikin sauki sai kuma Allah ya kawo jarabawa da za a fada cikin wani tsanani ko kaga wanda yake mai rauni ne wanda a cikin al'umma shi ba kowa ba amma Allah ya dafa mar ya zama wani abu ya bashi karfi cikin kudura da iko na Ubangiji da yake jujjuyawa kamar yanda wata rana za ga wanda yake da karfi wane kenan ya dawo ya zama ba wane ba ko wanda yake da karfi na jiki in shekaru suka tafi tsufa ta taɓa mutum sai ga ana baka labarin wannan da yana daukan buhu biyu a kansa amma sai dai ya dauki kwalin biskit ko kwalin indomie saboda me canjawar rayuwa da haka ya ƴan uwa halayen da muke ciki Allah yana da tausayi a gare mu ta kofofi masu yawa sai dai mu a matsayin mu na ƴan adam ba mu iya riskan wannan abun ko kuma gashi a zahiri mu jahilci abin mu ki kallansa da idanu na basira wannan rashin kallon ni'imar Ubangiji rashin duba tausayawa da Ubangiji yake mana wannan shi yake jawo ake samun bayi suke fadan maganganu akan Allah madaukakin sarki zaka ga akwai wata kalma ta rashin ladabi in mutum ya samu kansa a wani hali sai ka je yana tambaya wai to ni Allah mai nama kamin haka subhanallah subhanallah wallahi naji kalman nan ya kai so biyu masu ambatanta suna ambata ta wai Allah mai nai wani laifi nai kamin haka kaga wannan mutum bai san kaddarar Ubangiji a tattare da shi ba da haka anan karancin sani da karancin imani wanda a wannan lokacin duk jarabawar da aka ma bata kai ta annabawan Allah madaukakin sarki ba to wannan ya sanya kadan ne ake samun masu yadda kai tsaye da hukuncin Ubangiji kaddararsa a rayuwa sannan kadan ne ake samun masu yi wa Allah madaukakin sarki godiya shine cewa qalilun min ibadi ash-shakur kadan ne daga cikin bayina suke gode mun Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka masu yi masa godiya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yadda da duk abin da ka hukunta a rayuwarmu Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yawaita ganin ni'imominka a tattare da mu a cikin rayuwarmu Allah muna roƙonka ka sa mu mutu cikin ni'ima mu shiga cikin ni'imarka ta har abada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله